الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي متال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا أولا يمتي نرانا الجمعة بالبركة يومنا شاترة قوات الربيع الأول هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو دا لهدو دا أربعين دا بقوي وانا كميزو دا شابي قوات انترا دبو بيو دا شرن دا بيو أولا مجلسين ماكو ماكو دا مكي تفسير القرآن ميقرما منا ننشكين تفسير سورة آل عمران wanda zamu ci gaba da tafsirin aya ta 130 wannan shine darasin mu na 92 a wannan sura. Kafin mu shiga karatu akwai dan uwa cikin ma'abota wannan majalisi Alhaji Ado Abdullahi wanda aka fi sani da Alhaji Ado Moni goron dutse, Allah ya masa rasuwa ranar Laraba da ta gabata, haka mu sa shi a addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya haskaka masa makwancinsa, Allah ya yalwata masa kabarinsa, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa, ya gafarta masa zunubansa. Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomarsa, Ubangiji ya kula masa da bayansa, ƴan uwa da ƴaƴa da jikoki da masoya, Allah subhanahu wataala ya ba su ladan haƙuri da juriya. Duka waɗanda suka riga mu bijan gaskiya, maza da mata, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya sa sun huta. Marasa lafiya a asibiti ko a gida, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
الله ما أوكى كن سركية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا قوة النسكي إيماني كذا كتربا نينكم بنينكم كما كتيا يدوكو كن الله دومنكو ربوتا. Wani aya kamar yadda muka fara tafsirinta a zaman da ya gabata, Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran muminai da sunansu na imani, saboda su ne suke jin kiransa su ansa kiransa, su yake kira kuma su ansa kiransa su yi abin da ya ce musu, kuma su suka fahimci cewa dukkan wani umarni da zai ba su to umarni ne wanda yake da maslaha a cikinsa, suke da maslaha a cikinsa, maslaha ta addininsu da maslaha ta duniyarsu da ta lahirarsu. Sannan kuma abin da yake umartarsu da shi yana daga cikin abin da imaninsu yake kiransu zuwa gare shi, wato min lawazimi imanihim, daga cikin abin da imaninsu yake lazimta musu ne. Saboda haka imaninsu zai ƙara haɓaka yayin da suka saurari kiransa, suka kuma yi aiki da kiransa. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, kada la ta'kulu riba, kada ku ci riba. Mun ambata a wancan karatu da ya gabata cewa Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ci, duk da cewa ba iya nan abin ya tsaya ba, ita riba ka cokam haramun ci, ba wai lallai abin da za ka ci wato za ka kai cikinka na dukiyar riba shi ne yake haramun ba. Kowane irin abu za ka yi da riba haramun ne, bai halatta ba, bai halatta ka yi amfani da kuɗin riba ka ci abinci ba, bai halatta ka yi amfani da kuɗin riba ka sha abin sha ba, kamar yadda bai halatta ka yi amfani da kuɗin riba ka yi sutura ba, ko ka gina matsuguni ko ka yi aure duk wata bukata taka baya halatta kai amfani da kudin ruwa wato kudin riba kai kai wannan bukata ka da shi don haka ambatan ci anan saboda shi yafi komai muhimmanci shi yafi komai muhimmanci yafi sutura muhimmanci yafi matsuguni muhimmanci saboda haka aka ambace shi idan ya zanto abin da yafi muhimmanci a rayuwarka an ce kada kai amfani da kudin riba wajen yin sa kaga abin da bai kai shi muhimmanci ba babu aula da haka ko ba ambace ci ba ko ba ambace shi abin sutura ba ko ba ambace aure ko gina matsuguni ba daga cewa kada ka ci dukiyar riba ka san cewa waɗannan abubuwa duk sun shiga karkashi kamar yadda Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah ya ce lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu kaga kalmar ci a nan ba wai tana nufin kawai sai wanda zai ci a cikin sa ba wanda zai karbe dukiyar marayu ya je ya koye ta koda baya ci idan ya kwace daga hannun sai ya shiga cikin ayar haka nan wanda zai karba wato ya je lalata musu ita misali ya je koda musu ko ya je jefa cikin ruwa duk ya shiga karkashin wannan ayar ba wai sai kawai wanda zai amfani da ita wajen ci masa ba haka ambatan ci anan ba yana nufin sai abin da ya danganci ci kadai ba sannan Allah ya ce adhafan mudha'afa ninkin baninkin ninkin baninkin wanda ana faɗar irin abin da suka kasance wato larabawa suka kasance a kansa a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci suna ta'amuli da riba yayin da mutum zai ba mu wani bashi zuwa wani lokaci lokacin biyan bashin ya yi bai iya samun abin da zai biya shi bashin da shi ba sai ya ce a ƙara min lokaci ni kuma zan ƙara akan abin da muka yi da kai na bashinka saboda haka sai ya ƙara masa lokaci akan shi kuma zai ƙara masa in ya zo biyansa to haka wannan lokaci na biyu ya zo bai samu abin da zai biya ba ya ƙara neman ya ƙara ɗaga masa ƙafa a yi ta haka kuɗin kuma suna ta hauhawa ribar tana ta hauhawa har ta zo ta zama ninkin baninkin shi ne Allah ya ce kada su kuskura su ci gaba da yin wannan ƴar riba komin ƙanƙantar ta haramun ne to ballantana kuma ta zama ninkin baninkin haka nan sun kasance suna irin wannan a lokacin ciniki ba wai kawai a sai a bashi ba kamar yadda suke yi a bashi haka nan a lokacin ciniki mutum zai zo ya yi ciniki na wani abu da zai saya amma ba a nan take zai biya kuɗin ba sai a yi ciniki da shi akan zai biya kaza lokaci kaza idan lokacin ya yi bai samu abin da zai biya wannan abu da ya saya ba to sai a ce za a ƙara masa lokaci amma kuɗin abin zai ƙaru daga yadda suka yi cinikin farko idan da 1,000 ne to yanzu zai kai 1,200 ko 1,300 to haka nan in lokacin ya sake zagayowa bai samu abin da zai biya wannan abu da ya saya ba za a ƙara ɗaga masa lokaci amma kuma za a ƙara yin wani cinikin kuma sabo wancan cinikin ya tashi yanzu a sake ƙulla wani ciniki ne kuma inda da an sayar masa shi a 1,000 bai iya biya ba to yanzu za a ƙara masa lokaci to ya koma 1,200 in bai iya biya ba sai a sake canza cinikin kuma sai wannan kimar na abin da aka saya ɗin ta yi ta hauhawa har ya zanto ta kai ninkin baninkin to wannan haramun ne riba ce an yarda lokacin da zaka sayar wa da mutum abu zuwa wani lokaci ka sayar masa da duk kimar da kake so da duk farashin da kaga dama mutum da ya zo sayan kayanka amma ba zai biya ka a nan take ba zai biya ka bayan wata ɗaya ko kuma bayan wata biyu ko sati ɗaya ko sati biyu to kai mai kaya kana da dama ka sayar masa da farashin da kake so ko da kuwa ya wuce farashin kasuwa wato ya zanto abin a kasuwa ana sayar da shi 1,000 amma shi baya da 1,000 da zai saya a lokacin sai kake ganin to za ka sayar masa zuwa sati biyu ko sati uku wata ɗaya amma zai saya 1,500 to kana da damar ka yi wannan a lokacin cinikin a lokacin da ake ƙulla cinikin ka ƙara masa kuɗin farashin saboda kana ganin ba yanzu zai baka kuɗinka ba don haka wanda rike maka kuɗi da zai yi kai zaka cutu ta fuskar dawo da kudaden kayanka almuhim dai kana da damar kai masa kari amma a lokacin da kuke kulla ciniki amma bayan an riga an kulla ciniki ya riga ya biya ya riga ya saya ka sayar masa to baka da damar kuma idan bai iya biyan ka ba a lokacin ka ce zaka kara masa kudi saboda bai biya ka a wannan lokaci ba saboda yayin da ka sayar masa aka gama ciniki to wannan farashin abinda ka sayar masa ya koma bashi ya koma bashi saboda haka bashi kuma da zarar ka kara wani abu akai saboda ba a biya ka ne lokacin da kake so a biya ka ba to ya zama riba ya zama riba ce karara saboda haka baya halatta to wannan duka suna yin shi a lokacin jahiliya suna yin shi wajen bada bashi na kuɗi su bada bashin kuɗi akan zuwa wani lokaci idan ba a biya su ba su kara abinda suke so su kara akai haka nan suna yin shi wajen ciniki tun zai sayar da abu idan ba a bashi kuɗin abin ba aka sake lokaci yayi na biya ba a biya shi kuɗin abin sa ba to sai ce sai a sake zaunawa a sake ciniki a lokacin kuma sai ya tsara kuɗi akan farashin farko to duk suna wannan to saboda haka shi wanda ya kasa samun abun biya sai ya zanto ya cutu sosai saboda kuɗaɗen da ake binsa suna ta karuwa suna ta hauhawa wanda kuma Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda muka karanta a suratul baqara can baya ya yi kira zuwa ga cewa wanda yake cikin matsatsi yake cikin matsuwa saboda baya da shi a ɗaga masa ƙafa in kana zuwa usratin fa naziratun ila maisara wanda yake ma'abocin ya zanto ma'abocin kunci ne yana cikin tsanani baya da shi to a jinkirta masa har lokacin da Allah zai hore masa abun biya to Ubangiji yayi nuni zuwa ga wannan amma ba daidai bane a ƙara kuntata masa bayan yana cikin kunci Ibn Jarir al-Tabari da Ibn al-Munzir sun ruwaito a cikin tafsiransu daga Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki shi kuma daga malamin sa Ata ibn Abi Rabah yake cewa kabilar Taqif wanda suke Da'ifa sun kasance suna karbar bashi wajen kabilar Banu Mughira kabilar Banu Mughira a Makka su karbi bashi a wajen su amma da niyyar cewa ba za su biya su ba sai wani lokaci da za a kara musu kudin in sun zo biya to idan lokacin biyan yayi sai su zo su ce a kara musu lokaci dan su kuma su kara abin da za su biya akai to lokacin da musulunci ya zo sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan ce la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa ku daina cin riba ninkin ba ninkin haka nan Ibn al-Munzir ya fitar a cikin tafsirinsa daga Ibn Jurayj daga malaminsa Mujahid Ibn Jabr yake cewa sun kasance a jahiliya suna ciniki irin wannan mutum yayi ciniki zuwa wani lokaci idan ba a biya shi bai kara a kudin abin da ya sayar to shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa saboda haka ayar tana magana akan ribar da ta shiga cikin bashi da ribar da ta shiga cikin ciniki duka sun shiga sawa'un bashi ne na kudi aka bashi aka kara masa wani abu bai iya biya ba aka kuma kara masa har ta kai ninkin ba ninkin ko kuwa wani abu ne aka sayar masa bai biya ba aka sake kulla wani sabon ciniki da wani sabon farashi har abin yayi ta karuwa ya ta karuwa har ya zama ninkin ba ninkin duk sun shiga karkashin wannan aya saboda haka musulunci ya haramta wannan karin saboda wasu dalilai daga cikin dalilan da suke nuna haramcin karin na farko yayin da mutum ya sayar da abu zuwa ga wanda ya saya wato mai saya ya saya abu a hannunka to wannan abin da ya saya a wajenka ya zama nashi yanzu ba mulkin ka bane ba naka bane saboda haka abin da ba naka ba baya halatta ka sayar sabanin su yadda suke yi abin da suka sayar wa mutum bai iya biyan su ba a lokacin da suke zai biya su to sai a sake kulla wani sabon ciniki kaga anan kamar sun sayar da wani abin da ba mallakin su ba yayin da suka sayar da abin karan farko to ya fita daga mallakar su domin shi albai'u abin da ake nufi da albai'u shine naqdul mulkiyya abin nan da yake naka ne yanzu ya zama ya tashi daga naka ya koma na wanda ya saya shine ma'anar ma'anar ciniki ma'anar albay sabanin alijara sabanin haya shi haya abin da yake nan ka bada haya yana nan a naka amfanin ne ka mallaka wa wani zuwa lokacin da kuka ayyaje amma shi ciniki duk abin da aka ce an saya a wajenka to ya zama ba naka ba to kuwa abin da baka mallake shi ba ba naka bane baya halatta kuma sayar da shi saboda haka yayin da suka yi cinikin farko ya fita daga hannunsu sannan kuma koda ma nasu ne a kaddara ma su yi da'awar nasu ne to amma ai ba a hannunsu yake ba yanzu duk abin da yake ko naka ne amma baya a hannunka laysa fi qabdatika baya cikin abin nan qabdinka baya cikin abin nan mulka abin nan hauzinka ba a hannunka yake ba inda za a ce ka me koshi ba za ka iya ba saboda ba a hannunka yake ba baka da ikon kai tasarrufi a cikin sa baka da ikon ka mika ma wanda ya saya to ba halatta ka sayar duk wani abin da koda naka ne ka mallake shi naka ne amma baka da ikon ka mika wa mai saye in yace ba ni abin nan saboda ba a hannunka yake ba to ba halatta ka sayar da shi saboda a yanzu ba duk da naka ne amma ba a hannunka yake ba to kaga lokacin da ya sayar wa mai saya abinsa mai saya karɓi abu ya yi tafiyarsa yanzu da bai iya biya ba lokacin da aka zo za a yi sabon ciniki kaga ai baya abin ba a hannunsa yake ba so ka baya halatta ya miƙa ya abin nan ya kuma sayar da shi sannan abu na uku dalilin da zai sa ya yi wannan ƙarin shine haƙƙinsa na dukiyar da take hannun wannan mutum da bai ba shi ba lokacin da ya zo yin ƙarin me yasa zai yi ƙari a nan don an ƙara masa lokaci saboda dukiyar da take hannun wanda ya saya a gurinsa bai ba shi kayansa ba ai shi ne dalilin da yasa zai ƙarin to kaga a nan ƙarin ya biyo kan menene kan dukiya kan dukiya duk ƙarin da ya biyo kan dukiya da take hannun wani bashi to riba ce riba ce ƙarara saboda haka wannan abun bai halatta ba sannan abu na hudu koda shi wannan yana ganin cewa nashi ne kayansa ne yanzu tunda ba a biya shi kuɗinsa ba yana nan a nashi duk abin da yake a naka ne amma bai shiga zimmarka ba yana zimmar wani yana ƙarƙashin zimmar wani to baya halatta kai cinikinsa mutum ne ya mallaki wata dukiya ta gado amma ba a raba an ba shi ba wanda zai gada ya rasu saboda haka ya cancanci wani bangare na dukiyarsa to kawai sai ya je yana ciniki da mutane ba a raba an ba shi ba sai ya je yana ciniki cewa ai yana da haƙƙi a ciki kaga wannan bai halatta ba saboda ko da yana da haƙƙi a ciki amma haƙƙin nan bai zo ga hannunsa ba bai zama a cikin abin ɗinsa ba har sai ka mallaki abu kana iya tasarrufi da shi sannan ne kake iya sai da shi amma duk abin da bai shiga mallakinka ba to baka tasarrufi da shi kamar harkar zakka ce ko da mallakinka ne amma bai shigo hannunka ba baka fidda masa zakka mutum ne yana da fansho a wajen gwamnati amma ba ta bashi ba ya san haƙƙinsa ne amma yana wurin gwamnati ba a bashi ba to wannan ba a zuwa a tsare shi a ce ya dinga fidda zakka duk shekara za a ce ai kana da kuɗi ka lissafa fanshinka nawa ne ce an ce kaza ne to ba mu zakka ba za a yi haka ba saboda koda nashi ne baya da tasarrufi a kansa baya da tasarrufi a kansa kamar bashinka a hannun wani mai taurin bashi ka ba wani bashi ko mutum ne mai taurin bashi in aka bashi sai an yi da gaske wani ma sai da hakuri abin masa to kaga duk yawan kuɗin da yake hannunsa ba a zuwa a ce ka ba da zakkarsa saboda ba ka da tabbas zai dawo maka ko ba zai dawo ba saboda an sha gwada shi ya sha cinye kudaden mutane saboda ka kai ma babu mamaki in bai cinye duka ba ya cinye wani bangare daga cikin kudin to kaga a zo a ta karɓar zakkar kudin da ba ka da tabbas a kansa ai kaga ba a yi maka adalci ba a baka ka ji da shi mana ba za a haɗa maka zafi biyu ga kudin zakka ana karɓa kuma mu shi ya riƙe maka dukiya saboda haka irin wannan ba a cewa a bada zakkarsu sai idan abinda ake da tabbas a kansa to wannan shi ake cewa a bada zakkarsa eh har ta kwangila a kasan mu haka take kwangila ita ma wani lokaci a cinye kudin ake da yawa ma ana cinye kudin to kaga mutun yayi kwangila ta miliyan 100 duk shekara mu zo mu sa shi gaba mu ce sai ya fada zakka sai ya bada zakka a cikin wannan dukiyar ta sai kaga karshe sai duk kudin su kare ma a cikin zakkar yau duk shekara ana karba ya shekara goma ba biya shi ba kaga kudin sai ya tafi
an karbo ne 25 shekara goma
saboda haka ba a karba a fita zakka a cikin dukiyar da ba a da tabbas za a same ta bashin da yake a hannun wanda baka da iko da shi in yace ya cinye sai dai kai Allah isa to wanda ba za ka je ka fitar ma da wannan kudin zakka ba to duk wanda ya bada bashi to baya halatta ya karbi wani abu kari akan abin da ya bada bashi ko mun kankantar sa ko mun kankantar abu ba a cewa dan abu ne kankani ba komai yana cewa 5% ne kawai ko 3% ne kawai ya halatta ba kawai a cikin harkar riba duk wani abu na riba haramun ne ko mun kankantar sa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba ma baqiya duk wani abu da ya saura ko mun kankantar sa Allah ya ce ku bar shi in dai ku mu'mine ne in kuma kun ki in ji Allah ya ce to ku yi shelar yaki da fito na fito da Allah wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya sanar saboda ka babu kadan sai yasa magabata suke cewa in ka bada bashi ko mai ko da cikin tafin hannu za a baka na harawa akan abin da ka bayar ce za a biya ni kuma za a bani cikin tafin hannu na harawa to wannan abin in ka karba riba ce bare kuma ka karbi rago guda akan abin da harawar sa cikin tafin hannu ka karba bare rago cikakke to wannan ka karbi riba kuma hukuncin ka hukunci wanda ya karbi riba anan da Allah ya ce la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa wannan hani da ubangiji subhanahu wataala yayi yana nuna cewa duk sanda kudin riba yake karuwa zunubin riban yana karuwa duk sanda yake karuwa zunubin riban yana karuwa saboda haka wanda ya karbi kudi abin nan ya ci bashi za a sa masa kudin riba 100,000 ba daidai yake da wanda ya ci bashi aka sa masa miliyan 1 ba wancan mai miliyan din sai ya fi mai dukkanin su suna cikin aikin haram amma wanda bashin abin nan ribar ta kai miliyan 1 tafi wanda take 100,000 to haka wanda take miliyan 2 tafi miliyan 1 to haka shi kansa wannan kaidin da yazo yana da dilala shi ma cewa dilalar sa shine girman zulubin da yake cikin wannan ce la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa a bayan can mun dan yi bayani akan irin matakai da Allah subhanahu wataala ya bi wajen haramta riba kamar yadda aka bi matakai daban-daban wajen haramta giya ba lokaci daya aka saukar da ayoyin da suke haramta giya ba sai aka bi mataki bayan mataki sannan giyar ta zama haramun mutlaka to haka nan ita ma riba haka ubangiji subhanahu wataala yayi da farko ya nuna inkarinsa ga abin nan yan jahiliya wato ma'abuta jahiliya da suke ta'amuli da riba a junansu Allah subhanahu wataala ya nuna inkarinsa akan haka yace wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah abin da duk kuka bayar na riba dan ya habaka ya karu a cikin dukiyar mutane to ba zai karu a wajen Allah ba wannan aya ce sura ce makkiya kai da ka sani suratul rum sura ce makkiya Allah subhanahu wataala yana magana da mushrikai wanda suke ta'amuli da riba a junansu yace to duk abin da kuka bayar dan kuna son dukiyarku ta habaka ga wurin Allah ba za ta habaka ba sannan mataki na biyu shine wannan matakin na haramta riba da wasu da sifanta irin abin da suke yi a lokacin jahiliya na wato cinta ninkin ba ninkin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba ninkin sannan sai suratul nisa'i inda Allah subhanahu wataala ya nuna wato zarginsa da sukansa kausan sukansa ga yahudawa irin abin da suka rika yi na karbar riba fa bi zulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه الله سبحانه وتعالى يا أم بشير دليل ليس أبغي سبحانه وتعالى ya haramta wa Yahudawa abubuwa da dama wanda da ya halatta musu. Daga cikin abin da ya jawo musu haka akwai cin riba, karbar riba a junansu da suke yi. Kamar anan Ubangiji Subhanahu wataala yana gaya musu cewa kakku zama kuma kamar Yahudawa, ku rika yin irin abin da suke yi. Idan aka haramta muku riba, haramtawa ta gaba daya, kada ku zo ku yi irin wannan. Sannan marhala ta hudu, ku zango na hudu shine lokacin da Allah Subhanahu wataala ya haramta riba gaba daya da dukkan wani nau'i na riba, kamar yadda ya gabata a cikin tafsirin ayoyin da suka zo a ƙarshen suratul baqara, wadanda sune ayoyin da suka zo na ƙarshe, wato suka sauka a alqur'ani, da ayoyin suka kare da wata ku yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wadannan ayoyi da suka zo a cikin wannan sura, tun daga الذين يأكل إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذو قرشن ودنا آيوي سوني كسان آيوي نكرشي لسوك سوكاء القرآن وأن الله سبحانه وتعالى يحرم تا ربا تكنسو وأن سوني متاكي دا الله سبحانه وتعالى يبي وجن حرم تا ربا هل يزن تو ربا تازم حرام مني تقوة تفسك كما قوم يتنك أنت تا. To akwai waɗanda saboda lalacewar zamani da kokarin halatta abubuwa da dama da musulunci ya haramta, saboda kawai a yardar da wasu masu bin son zuciya da wasu 'yan duniya, sai aka samu wasu har ma daga wasu wanda suke danganta kansu da ilimi suke cewa ai musulunci bai haramta riba gaba ɗaya ba, ya haramta riba ne idan ya zanto ta zama adafan mudafa, sai su yi hujja da wannan ayat. Duk da cewa ga wasu ayoyi can a cikin alqur'ani waɗanda suke nuna cewa din riba haramun ce, amma sai su tsallake su tsallako su tsallako sai su zo kan wannan ayar, sai su tsaya a kanta su ce gashi Allah subhanahu wataala da ya tashi haramta riba, bai haramta ta gaba ɗaya ba, cewa ila ta'kulur riba adafan mudafa, far riba haram idan kana adafan mudafa, idan ya zama ninkin ba ninkin. Suka ce idan ya ninninka uwar kuɗi, wato mutum ne aka bashi na dubu ɗari, dan an sa masa riba ta dubu goma, wanda ba zai zama haramun ba, sai idan ribar ta ninka uwar kuɗin, sannan zai zama haramun. To kaga wannan magana ce wacce take mara kan gado, domin inda ake wannan ita ce ribar da musulunci ya haramta, to da wasu tsare-tsaren ɗan adam na duniya ma sun fi musulunci tausayawa ɗan adam mai rauni, tunda da yawa daga cikin tsare-tsaren da ake da su na tattalin arziki ba a san riba ta yi yawa, saboda riba in tana yawa to tana karya tattalin arziki ne, duk sanda kai ƙasa rate ɗinta na riba yana ƙaruwa, kamar yadda yanzu nan ƙasarmu ake ta ƙara kuɗin riba ɗin, rate ɗin yana ta ƙara sama, wanda wannan kuma alama ce ta cewa akwai matsala a tattalin arziki, saboda wannan shi zai hana masu zuba hannun jari su dinga kawo hannun jari, saboda ya san cewa duk abin da zai samu bankuna da suke bashi na riba za su riƙa ƙwacewa kuɗin da zai yi abin nan, to ƙarshe in ya yarda ya zo ya yi kasuwanci to kuma zai huce ne akan talaka, ƙarshe a gurinsa zai rika tatso abinda zai biya gwamnati, to kai kuma kaga talaka za ka ƙara ihunka banza, kuma ba wanda zai saurari ihunka kai tai, saboda haka abubuwa inflation da ake fama da shi, hauhawa farashi yayi ta ƙaruwa, saboda komai an sa masa sai an yi lissafi da wannan ribar da za a biya bankuna da suka bada bashi akai wannan kasuwanci, sai an maka lissafi kuma kai ne za ka biya duk karamin karfinka. To in ya zanto a tsare-tsaren duniya ma ana son ba a son riba, wato ratio na riba yayi yawa a tsarin duniya ma, amma a ce musulunci bai haramta wata riba ba sai wacce zama adafan mudafa, kaga kenan tsare-tsaren dan adam ma wanda yake cike da zalunci yafi na musulunci tausayi kenan, wanda kuma ba wanda yake da hankali da zai faɗi wannan magana, saboda in ka dubi ka'idar larabcin ma da Allah subhanahu wataala yayi wannan magana da shi, in ka ce adafan mudafa ana nufin ninkin ba ninkin, na dukiya da aka na kudin ruwa kenan ka yayin ninkin baninkin na shi abin nan uwar kudi to da zai zama babu ribar da za ta zama haramun sai ta zama 600% sai ta zama kaso 600 cikin 100 sannan za ta zama haramun domin kai lissafi na adhafa mudha'afa in kai da zaka lissafa aka ce sai ya ninka kudin sai ya ninka uwar kudi to aka baka 100 ribar da za ta zama ninkin 100 shine za kuma 200 to adhaf jam'i ne jam'i yana farawa daga uku to kaga zaka ninka shi uku kaga ya kuma 300 to sannan mudha'afa ita 300 kuma ita ka kuma ninka ta kaga ya kuma nawa kenan 600 kenan sai kudin ruwa na bashin da zaka karba sai ya zama 600% sannan zai zama haramu a musulunci kaga akwai rashin hankali anan sai zanto hatta tsarin dan adam ma da yake zuwa da shi ya fi tausayi akan wanda Allah yake zuwa da shi wanda kuma an sani cewa Allah shine arhamur rahim ba wani mai tausayi da yake Allah subhanahu wataala saboda haka anan Allah subhanahu wataala yana hikayar waqi'ul hal ne yana hikayar waqi'ul hal yadda yanayin yake a zamanin jahiliya haka suke yi saboda haka ubangiji ya kawo hikayar abin da suke yake faruwa ne suna bada bashi su sa kudin ruwa ne ya ta ninkuwa har ya kai ninkin baninkin shine Allah yake gaya musu abin da suke yi ba yana nufin iya wannan ne haramun ba amma yana gaya musu irin ka'adar da suke yi ne kana yi ba wani fada ce yanzu wani kai ne har kaza ma kake yi ba yana nufin cewa iya wannan ne laifinsa ba a yana da wasu laifi amma laifin nashi har ya kai kaza ma a cikin abin sai ka maganar ka bata nuna cewa iya wannan laifin kake masa fada akai a dukkan laifukan sa kana masa fada amma kana fada irin yadda abin nasa yayi tsamari har ya kai kaza yake yi ce a zuwa na har ta kai kisa kake yi mutum ne yana dan kwace-kwace yana dan sace-sace yana dan bige mutane yana kwacewa har ya kai ya fara kashewa kana masa fada cikin zuwa na har ta kai kisa kake yi ba yana nufin cewa ka yadda yayi kasa da kisa ba amma kana ba da labarin irin halin da ya kai ya tsanci kansa a ciki to haka ne ubangiji subhanahu wataala anan yake bayar da irin wannan labarin saboda haka shi al-qaid idan ya zo a cikin zance kuma ya zama kharaja makharaja hikayatul waqi'i wannan baya da mafhumi idza kana kharaja makharaja hikayatul waqi'i baya da mafhumi saboda ba za a ce kenan in bai kai haka ba ya halatta ko kadan sannan Allah ya ce wattaqullaha la'allakum turhamun ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna domin ku rabauta wato Allah subhanahu wataala yana ƙara jan hankalinsu cewa su yi aiki da umarnin da yake ba su kuma guje abubuwan da yake hana su daga cikin abin da yake hana su akwai cin riba domin yin haka ne zai sa su rabauta shine su samu abin da suke so abin da suke kwaɗayin samu su same shi sannan su kubuta daga abin da ba sa so wannan shine rabauta to in kuna son ku rabauta to sai ku kiyaye dokokin Ubangiji subhanahu wataala ku yi abin da ya sa ku bar abin da ya hana ku saboda haka taqwa har ko da yaushe ita ce abin da yake sa bawa yayi aiki da abin da aka umarce shi da shi ya kuma gujewa abin da aka hana shi kuma da wannan ne ake samun rabauta ta duniya da lahira sannan Allah ya sake cewa wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku kiyaye wutan nan da aka tanade ta domin kafirai da me za ku kiyaye wuta wacce aka tanade ta domin kafirai shine da taqwa shine ta hanyar taqwa shine ku yi abin da aka sa ku aka yi muku umarni da shi ku bar abin da aka hana ku daga cikin abin da aka hana ku a waɗannan ayoyi akwai cin riba to ku guji cin riba wannan gujewa riba din shine zai ba ku kariya daga shiga wutar da Allah subhanahu wataala ya riga ya tanade ta domin mutanen da suka kafirce masa waɗanda suka kafirce masa su ne Allah ya yi ma wannan tanadi wannan ayar tana nuna maka cewa wuta kamar aljanna tana nan an tanade ta ba wai sai nan gaba ne Ubangiji subhanahu wataala zai samar da ita ba, kamar yanda wasu daga cikin firak kamar Mu'tazila da Jahmiya suke da'awa na cewa wuta sai nan gaba za a samar da ita, kamar yanda aljanna ma sai nan gaba za a samar da ita, saboda wai a samar da su a yanzu ba tare da ana amfani da su ba, kamar akwai wato rashin hikima, ce akwai rashin hikima a ce Allah ya yi aljanna ya yi tsawon amma ba komai da ita, ta ce Allah ba zai yi wannan ba, saboda haka bai yi wuta ba bai yi aljanna ba sai nan gaba, amma fadar Allah da yake cewa uiddat din nan yake cikin alqur'ani a wurare daban-daban, annabi abinda aka ce uidda ana nufin an tanade shi, ma'ana yana nan an halicce shi, kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam tilidu sun tabbatar da wannan disan hadisin Samura ibn Jundub wanda yake cikin Sahih al-Bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin farki mala'iku sun tafi da shi suke ta nuna masa yan wuta iri-iri kala-kala da irin azabar da ake musu daban-daban, har da ƙarshe da suka gama nuna masa sannan kuma suka zo suka masa bayanin kowane kala da ya gani, kowane nau'i da ya gani, kowane rukuni da ya gani na yan wuta da irin azabar da ake musu ga laifin da suka yi. Mafarkin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, duk abinda annabin Allah ya gani a mafarki to tabbas haka yake a fili, ba irin mafarkinmu ba ne da yake zama ba gaskiya ba, mafarkin annabawa duka gaskiya ne. Sannan da Allah ya ce uiddat lil kafirina, yana nuna cewa wannan wuta Allah ya haɗa tanaje ta ne domin kafirai, su ne ƴaƴanta su ne ma'abotanta, sai ce ulaika ashabun nari, waɗannan su ne abokanta, abokan zamanta, saboda haka su ne masu lazimtarta har abada. Amma mumini fasiki wanda ya aikata saɓo har ya cancanci Ubangiji ya kai shi wuta, to shi za a kai shi ne don a yi masa azaba a cikinta gwargwadon laifinsa, daga baya a fito da shi ya bar wa masu abu abinsu, saboda haka shi an kai shi ne saboda ai horo, amma masu abin su ne kafirai. Wuta da Allah ya halicce ta ne ba don mumine ba, ya halicce ta ne lil kafirina, uiddat lil kafirina, don kafirai Allah ya yi ta. Amma in wani ya yi laifi to sai a ratse da shi can a hora shi gwargwadon laifinsa, sai a tsamo shi a bar wasu su kuma a cikinta, ta zama a cikinta, ba za su mutu ba kare ba, la ya mutu fiha wala yahya. Sannan Allah ce wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzansa da'a domin ku samu rahama. To anan Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara jan hankalin muminai, su dai waɗannan muminai da yake magana da su, cewa waɗannan umarni da suka zo daga Allah da kuma abinda suke ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake karanta musu na alqur'ani ko suke ji na bayanansa, to su yi wa Allah da manzansa da'a a cikinsu, yin haka ne zai sa su samu rahama. Babu wata hanyar samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sai ta hanyar yi wa Allah da manzansa da'a. Dole za ka yi wa da'a ba Allah da manzansa ba, duk wanda za ka yi wa da'a matuƙar za ka saɓa wa Allah da manzansa, to ba kai ba samun rahama. Kuma hanyar samun rahama ɗaya ce, ita ce da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikin yi wa Allah da'a da manzansa shine lazimtar abinda ya halatta muku da barin abinda ya haramta muku, daga ciki akwai riba. Cikin yi wa Allah da'a da manzansa shine barin cin riba, barin karɓar riba, barin mu'amala da riba. Duk wani abinda kake hangowa na samu na wani ƙyale-ƙyalen duniya, na wani ci gaban duniya ta hanyar riba, to ka guje shi, kai ya ja tunaninka. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa yi wa abin albarka ba. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqa, in dai abu ta hanyar riba za a same shi, ba zai albarka ba. In kana zaton cewa kai za ka samu wani abu, za ka samu da yawa, to zatonka ne kawai, kuma zatonka na banza ne, saboda haka za ka zo ka yi nadama, ko ka ga dukiyar ka samu amma kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tajarraba ka a cikinta, jarrabe ka ta hanyar ƴaƴa, jarrabe ka ta hanyar matanka, jarrabe ka ta hanyar abokanka, jarrabe ka iri jarraba iri ga dukiyar a gabanka amma kuma ba kwanciyar hankali, in bai jefa maka asarori iri-iri ba. ko da ya barka haka nan da dukiyar ka shi ta zo hannunka ba za ka samu kwanciyar hankali ba baka ci ta da dadi ba ba ta yi maka dadi ba ko kuma Allah subhanahu wataala rike hannunka duk wani aiki na alkhairi da ake yi ana yi wa mutum addu'a a kansa kai saboda dukiyar riba ce Allah ya baka sai zama Allah subhanahu wataala ya jarrabi zuciyarka da kekashewa ba za ka taɓa tausayawa na ƙasa da kai da wannan dukiyar ba ga ta ka tara ka amma duk wani aikin alheri da ake yi ba kai a ciki Allah ya rike maka hannu baka sa sake shi ba ma ballantana sauran mu'minai su yi maka addu'a su nema maka gafara Allah duk wanda daga ciki yana daga cikin jarraba yana daga cikin kuma rashin albarkar dukiyar riba sai za ka duk waɗanda suke ta'amuli da riba ido rufe ba sa jin wani ƙaiƙayi a ransu hankalinsu kwance kamar suna cin halaliyarsu to za ka samu cewa ba za ka same su cikin aikin alheri dubu-dubu ba ba ka same su ba ba ka same su cikin alheri dubu-dubu ba sai abin da ya zama musu dole za su yi shi shi ma riya'a ba don Allah ba ta yadda za su tashi ba lada saboda haka ya ga wane ya bayar wane ya bayar wane ya bayar ce su saura kai saboda haka shi ma ya duba saboda media ta ɗauka a yi posting to shi ma sai bayar a yi hoto a ya ce ya bayar to kaga wannan ai a banza ya ƙara wa kansa nauyi ne ba da ma bai bayar ba da ya fi masa alkhairi Allah ce wa atiu Allah wa rasul la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzo domin a yi muku rahama wannan yana nuna cewa rahamar Allah ana samun ta ne ta hanyar biyayyar Allah subhanahu wataala da kyautatawa Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin rahamar Allah tana kusa take amma ga muhsinina masu kyautata ayyukansu rahmati wasi'at kulli shay wa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun Allah ya ce rahmata ta yalwaci komai amma da sannan zan rubuta ta ne ga waɗanda suke da takawa masu takawa waɗanda suke bada zakka kuma suke imani da ayoyinmu saboda haka rahmar ubangiji subhanahu wataala tana samuwa ne amma ga waɗanda suke bin Allah da manzansa suke yi wa Allah da manzansa da'a sannan Allah ya ce
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kuma ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman daga ubangijinku wa jannatin ku yi gaggawa zuwa ga wata aljanna arduha as-samawati wal ardu fadin sammai da kasa uiddat lil muttaqina an tanadita domin masu takawa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cin riba kuma ya yi umarni da takawa ya yi umarni da da'a ga Allah da manzansa ya nuna cewa kuma ta haka za a samu rabauta to anan sai ubangiji kuma ya sake zaburar da mu'minai cewa su tashi su yi gaggawa su yi rigegeniya a tsakaninsu su yi tsere zuwa me zuwa ga gafara daga ubangiji zuwa samun gafararsa zuwa ga samun aljanna saboda ya tanadar da ita ga masu takawa ya ce sari'u ila maghfiratikum a qira'an Nafi da Ibn Amir da Abu Ja'far sari'u babu waw al-athfi sauran kuma sun karanta wasari'u ila maghfiratin min rabbikum da waw al-athfi ko zai zama adafi ne akan fadarsa wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ko kuma adafi ne akan fadarsa wattaqun nar allati uiddat lil kafirin Allah ya ce wasari'u ku yi gaggawa al-musara'a tace al-musabaqa shine rigegeniya domin anan musara'a mufa'ala ce mufa'ala tana nuna ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba wato mutane ne suke ta tsere a tsakaninsu kowa yana son ya yi wa kowa fincinkau amma a cikin me a cikin neman gafara a cikin neman aljanna a cikin neman lahira a cikin ayyukan alkhairi kowa yana son ya ga cewa ya fi ɗan uwansa yawaita alkhairi ya fi ɗan uwansa neman gafarar Ubangiji, kuma yanda wani guri ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard wa yadan lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Allah ce sabiqu, ku yi tsire ila maghfiratin min rabbikum, zuwa ga wata gafara daga Ubangijinku. Wa jannatin, zuwa ga wata aljanna. Arduha, fadinta ka ardis sama'i wal ard, kamar fadin samai da kasa, kamar fadin sama da kasa.
Na'am.
Wa iddal lil ladina amanu billahi wa rusulihi, an tarade ta ga wadanda suka yi imani da Allah da manzannin sa. Haka nan a wani wurin Ubangiji subhanahu wataala ya umarni da cewa a cikin aikin neman lahira anan ne ya kamata kai gasa da dan uwanka. To fi zalika falyatanafasil mutanafisuna, cikin neman aljanna da abinda Allah ya tanada wa ɗan aljanna a cikin gidan aljanna, a cikin wannan ne ya kamata kai gasa da ƴan uwanka. Ba kai gasa da ƴan uwanka wajen neman duniya ba, kai gasa da ƴan uwanka wajen neman shuhura, wajen gina duniya, wajen asanka, wajen neman mukami. Ba nan ya kamata a ce kana gasa ba, ba nan ya kamata a ce kana tsere ɗan uwanka ba, a kai tsere da shi wajen neman lahira, kai tsere da shi wajen riga shi zuwa masallaci, ruga shi zuwa ga duk aikin alkhairi. Zarar aka ce ga wani aiki na alkhairi za a samu lada, kai ka bari ya riga ka, kai ka riga shi. Da zanto watakila ma wasu sun ga abin da kai ne su ma suka biyo baya, sai da kai ma za ka, bayan ka kwashi ladanka, kuma ka kwashe ladansu su ma tare da za a ba su nasu, sai kuma a haɗa maka kai ma da ladan nasu. Al-Hasan al-Basri yake cewa idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fi dunya fanafisuhu fil akhirah. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fi dunya, sanna kaga wani mutum yana gasa da kai a cikin sha'anin duniya, to kai kai gasa da shi cikin sha'anin lahira. To kai ka dubi kai kuma ayyukan ka, shi yana neman ya fika sa sutura, yana son ya ga ya fika capacity. To kai kuma ka yi ƙoƙarin ka fishi a cikin wani aiki na alkhairi, idan yana yi to ka ga kayaninka sama da yadda nake yi. Kada ka tsaya kai ma ka ce za ka yi gasa da shi a cikin wannan abubuwan na banza da wufi, da in yau kai kana da capacity gobe kuma zai ga wani ya zo ya fi capacity ko na capacity an maki shi gaba ɗaya, babu shi. Saboda haka wani abu ne da baya da dawwama. Saboda haka wannan siga ta sari'u ko wa sari'u da ta zo da sigar mufa'ala tana nuna kaiwa matuƙa, tana nuna kaiwa matuƙa wajen ba da umarni akan yin gaggawa ka riƙa yi kamar da wani tare da kai yana ƙoƙarin ya tsire maka, kai kuma kana ƙoƙarin ka tsire masa. Shine hikimar ba da umarnin cikin irin wannan siga. Ba a ce kawai kai ka yi gaggawa ba, sai aka ce sari'u, wato ka yi tsere tare da wani wajen yadda za ka samu gafara daga Ubangijinka da kuma aljanna. Za ka yi tsere wajen samun gafara da Ubangijinka ta hanyar tuba da istighfari, yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, da yawan istighfari, da yawan ayyuka na ƙwarai, da ikhlasi a cikin ayyukan da kake yi. Allah yana cewa tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun, ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ku mu'minai domin ku samu rabauta. Allah yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah ce in za ku nisanci manyan abin da ake hana ku na laifuffuka, Allah ce to za mu kankare muku ƙananan laifuffukanku, za mu kankare muku laifuffukanku, sannan mu shigar da ku wata mashiga ta karamci, wata mashiga mai daraja. Wa aqimis salata tarafa in nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah madaukakin sarki yace ka tsayar da sallah a farkon yini da ƙarshensa, sannan da lokacin cikin dare. Allah ce innal hasanati, lalle kyawawan ayyuka yuzhibna as-sayyi'at, suna tafiyar da munanan ayyuka. Wannan tunatarwa ce ga masu tunawa. hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim da Musnad Imam Ahmad daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa salawatul khams wal jum'atu ila al jum'a wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna idha tunibat al kaba'ir salloli biyar tsakanin kowace sallah da irwata da kuma juma'a zuwa wata juma'a da kuma ramadan zuwa wani ramadan suna kankare laifuffukan da ke tsakanin su da sharadin idan an nisanci manyan laifuffuka to da wannan ne mutum zai samu aljanna zai samu gafara daga ubangijinsa anan akai tanwinin gafara din ila magfiratin tanwin ne litta'zim nuna maka gafara da zaka samu gafara ce ta musamman sannan kuma aka sifanta gafarar da min rabbikum sifa ce wacce take nuna cewa gafarar ba daga wani ba ba wanda zai maka gafarar ba wanda zai maka yafiyar ba ubangiji ne da kansa zai maka wannan gafarar wanda shine biyadihi malakutu kulli shay mulkin komai ke a hannunsa saboda haka babu wata gafarar ta kai tashi in kuma ya gafarta maka ba wanda sai kama ka da laifi saboda haka gafara ce ba irin kowace gafara ba yafiya ce ba irin kowace yafiya ba yafiya ce daga mamallakin sammai da ƙasa saboda haka yafiya ce ta musamman shi yasa ce magfiratin min rabbikum wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan aya da nasa wa sari'u zuwa ga cewa al'amru yaqtadi al-fawr la tarahi cewa duk sanda aka bada umarni a shari'ance kayi kaza to ba san ka tsaya kana jan jiki kayi maza maza kayi na'am to sallah ce sari'u kuyi maza maza saboda kana son musara'a fi amal al-khair duk wani aikin alheri kada a nuna maka ga wani aikin alheri kai ta jan kafa kai ta lissafi kai ta shawarwari kafin kai a'a da zarar yazo kana da ikon da zaka yi shi to maza maza kai shi shine abinda umarin yake nuna wa sari ku yi sauri kada ka tsaya jan kafa kada ka tsaya tunani kada ka tsaya wando gallin safi ka buga calculate ka sake buga ka sake buga kai ko ka kai in kai a'a kai akwai abinda zai biyo baya insha Allah na alkhairi anan za mu dakata saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.